أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبورة جنة سنت بتبع الله مدل تنسر كيب يهدع مع ونن يمنشي تلاهدي ليرد وتن بالحجة هجر من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبودا دبري هدد أربعين بشدة دودي لقايا زوات شدة ندبو بيدا شرين دا ديرت ملادية إذن يتبتا عكا الله مدو كنسر كيا قدر هدوم أولا شيديا من البركة جامع معاوية بن أبي سفيان لكي سلكا دوبو تبن بكل ذاريا لسا ساري تمينا سمر ويزباتا jiran biyan ko in ce zama na karatu na kaisai musamman tambayoyi da amsoshi wanda wannan cibiya ta cibiyar Muawiyah bin Abi Sufyan Foundation da take da cibiya wannan gari ta Zaria ta saba gabatarwa da shiryawa a dukkanin lokacin da aka samu munasaba irin wannan. Sannan mu na cewa muna cikin wasu kwanaki masu daraja, masu falala, masu ɗaukaka. Wannan nasa a wannan cibiya a duk lokacin da ya zama aka zo irin wannan munasabar takan zaɓi wani tsari na shiri ta gabatar na kai tsaye, musamman kuma abin da ya shafi tambayoyi da amsoshi, wanda da yawa daga cikin tambayoyi da amsoshi ɗin ‘yan uwa masu bibiyan shafin da kuma ‘yan uwa ɗalibai na gida suke turowa tun kafin shigan watan har ya zuwa shigan wani ɓangare na watan har ya zuwa ƙarshen watan. Wanda a wannan dama mukan samu wasu daga cikin jagorori iyaye malamai mu nemi wannan zama da su da nufin karanta musu waɗannan tambayoyi domin samun amsoshi da nufin ya zama mu fa'idantu baki ɗaya. Allah madaukin sarki ya ƙaddara wannan shine zaman farko cikin zama mai guda biyu da wannan cibiya za ta gabatar a munasabar waɗannan kwanuka, kuma wannan shine zama ta farko wanda aka tsara ta za a gabatar a wannan lokaci, kuma a wannan masallaci mai albarka wanda kamar yadda ake gani kai tsaye a tare da mu akwai daga cikin manya-manyan malamanmu kuma jagororin mu addini, Allah ya saka musu da alkhairi. Malaminmu na hannun dama na da yake kusa da ni ta hannun dama shine Sheikh Bashir Lawal Muhammad, babban limamin wannan masallaci ta Jami'ar Muawiyah bin Abi Sufyan, shi ke tare da mu a wannan shiri mai albarka. Muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka ma malam da alkhairi, ya ƙara ma rayuwa da ilimi da dukiya albarka, kuma muna godiya bisa ga wannan dama da aka bamu wazo da kuma dama da nufin a saurari waɗannan tambayoyi da nufin amsa. Shi kuma ta ɓangaren dama na ta gefe shi ma ɗaya daga cikin kowace cikin jagorori kuma iyaye malamanmu a Sheikh Abubakar Juma'a Gidado, babban limamin masallacin markazi ta Abdullahi bin Abbas wanda take madarkaci kwarai cikin garin Zaria, wanda shi ma
malam mun taso ta kanassun daga cikin garin Zariyo da shi da dafin mu hada a wannan matattara da sauraron waɗannan tambayoyi da kuma gabatar da amsoshi. Muna godiya ga malam Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma ya ƙara wa dukiya da iyalai da ilimi albarka baki daya. To sai tsarin shirin tambayoyi ne da amsa kamar yadda na ce, kuma dukkanin tambayoyin da za a gabatar a wannan shirin kusan tambayoyin suna hannunmu, sai dai hakan ba zai hana kila misali cikin ‘yan uwa waɗanda suke bibiya a fejika da suke tare da mu da wanda za su zo daga baya, idan mutum yana da tambaya da neman ƙarin bayani ya iya shigarwa ko da hanyar comment ne, insha Allah za a ɗauka kuma za a kalli muhimmancin tambayan kuma za a gabatar da wannan tambayan wajen malamai ko dai a wannan zaman ko kuma a zaman mu na gaba. Sannan ɓangare na biyu cikin ‘yan uwa da muke tare da su a wannan masallaci mai albarka, shi ma har yanzu akwai dama da idan kila misali cikin bayanan malamai da za mu ji kila akwai wani ƙarin neman haske da neman amsa, to a iya rubutowa sai ya zama an shigo da shi, idan ya zama shi ma bai ci karo da tsarin da ita zaman take tare da shi ba, insha Allahu shi ma za a karanta wa malamai da nufin mu saurari amsa. In kuma har ya zama ba a ji amsan a nan ba, to insha Allahu idan aka dubi zama na biyu insha Allahu za mu karanta waɗannan tambayoyi da nufin ba da amsa. Allah madaukakin sarki ya sa mana yasa. Kai tsaye ina ganin zan je kai tsaye fa zuwa ga tambaya ta farko daga cikin tambayoyin da suke ɗauke da ku da daga cikin tambayoyin da suke tare da mu. Kuma ina ganin zan fara da babban malaminmu Sheikh Bashir Lail Muhammad, ina ganin shi zai fara karɓan wannan tambayan da nufin sauraron amsa daga wajen shi. A yi haƙuri ‘yan uwa masu tambayoyi ba sai mun karanto suna ba da kuma inda aka yi tambayan, kai tsaye za mu je zuwa ga tambayan. Akarmaka Allahu, Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya na farko yana cewa menene waɗannan kwanaki guda goma na watan Zulhijja da muke ciki?
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنن فانكي وسفانكي وإن دستما سؤال بركة نفرقوا لي سنفاد وأجشن وطن ذو الهجة وطن ذو الهجة قمينا ديري جسيشن وطن نيمة سؤال فرما بداهول wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa masu alfarma ne, tsararru ne, masu kariya, wannan da ake ƙarfafa nisantar saɓon Allah a cikinsu kuma ake ƙarfafa bautar Allah a cikinsu. Allah ta'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah ibna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atin ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله يجزي كرجا وتني أورن الله سبحانه وتعالى وتنيني براهو مشابه أشهد أن له المحفوظ شيني في كتاب الله. ترى ندى الله سبحانه وتعالى يحل تسمي لك السيء أشهد وتني شابه لن أقي وتني هدوما سوء الفرما. النبي صلى الله عليه وسلم أشهد حديثا سبعي وبعدي وإن جنتتو ya ayyana su waye waɗannan al-arba'atul hurum, wato masu daraja. Ya kira su da cewa hunna dhul-qa'adati wa dhul-hijjati wal muharram wa rajab mudhar, su ne watanni guda huɗu, thalathatun mutawaliyat, guda uku a jere suke, su ne dhul-qa'ada watan sha ɗaya da dhul-hijja watan sha biyu, kuma al-muharram an shiga sabuwar shekara kenan a irin tsarin bayan tsarin hijirar sayyidina Umar radiyallahu anhu, watan al-muharram kenan. Sai kuma manzo Allah sai ce wa rajab mudhar, sai kuma rajab shine wata na goma sha wata na bakwai, manzo sama saboda iya karantarwa sai ya ce allazi baina jumada wa sha'ban, shine wanda yake tsakanin jumada al-akhirah da kuma sha'ban, wato yana tsakanin watan 6 da watan 8 watan bakwai kenan. sannan na biyu waɗannan kwanaki masu albarka suna cikin watan Dhulhijja. Watan Dhulhijja shine cikakken wata da ake aikin haji a cikin shi. Allah ta'ala ya ambaci waɗannan aikin hajjin nan yace al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji ana yin sa ne a wasu watanni shahararru sanannu su ne waɗannan watannin, to a cikinsu akwai Dhulhijja. Waɗannan kwanakin sun afka a cikin waɗannan a cikin wannan wata mai albarka, wata mai alfarma, watan Dhulhijja. Daga ɗaya ga watan Dhulhijja zuwa goma ga wata su ne ake nufi da al-ashhurul awwalu min Dhulhijja, ko a ce al-ashhurul awailu min Dhulhijja, wato watanni guda goma kai kwanaki guda goma na Dhulhijja. Sannan kuma malamai suka ce yin nan aka fi so, su ne aka fi ba muhimmanci. Malamai Allah ya saka musu da alkhairi magabata sun wannan tsinkayen ne domin su bambanta waɗannan kwanakin goma da kuma kwanakin ƙarshen Ramadan, wanda su ma falalarsu ta tabbata. Har ma malaman tafsiri tattaunawa suke yi don tsohon da Allah ta'ala ya yi a kan da kwanaki ko darare goma waɗanne ne ciki. Walfajiri wa layalin ashir, suka ce wannan al-layalin ashir ɗin waɗanne ne. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa ana nufin waɗannan kwanaki goma farkon Dhulhijja ne, wasu kuma suka ce a'a, waɗancan kwanaki goma ƙarshe ne na Ramadan. Kaga in an ɗauka cewa duk za su iya ɗauka, duk da dai da yawan malamai sun tafi akan cewa waɗancan ake nufi saboda su ne al-layali. Dararen ƙarshen Ramadan su ne suke da alfarma a wannan, suka fi alfarma. Wannan kuma yin nan ne suka fi alfarma, su suka fi daraja. Shi yasa in muka kalla za mu ga a cikin kwanakin akwai takwas ga wata yin tarwiya. Ka da yinin ne kusan shi ne kuma muhimmanci. Haka in muka ɗauki tara ga wata yinin ne kuma muhimmanci ranar Arafa. Sannan muka ɗauki goma ga wata ranar yanka. Ranar da ake manya-manyan ayyukan hajji guda biyar wanda alhadisi ke waɗanda Allah ya azurta su da zuwa aikin hajji. In mun lura za mu ga yin nan duka ake nufi. Ba su da kusan alaƙa da dare. To shi yasa yin nan ake nufi su ne waɗannan kwanakin da ke kuma kusan mutum ya bi na sosan hadisai zai ga an fi kiransu da al-ayya. Kamar yadda manzon da sama da kansa a cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu ma da yake cewa ma min ayyami al'amalu salihu khairun fihinna min hadhihi al-ayyam. Babu wasu kwanaki da aikin alkhairi, aiki na gari wanda aka yi ikhlasi kuma aka yi wa manzo Allah sama biyayya a cikinsa, ya fi alheri, ya fi daraja, ya fi kima fiye da waɗanda aka yi a cikin waɗannan kwanaki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira su da kwanaki, bai kira su da darare. Duk wannan dai yana nuna an yi wa Shaikhul Islam Taimiyya rahimahullah tambaya akan wani game da almajirin Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad cewa da al-layalil al-akhira min Ramadan, da waɗannan kwanakin na farkon Dhulhijja suwa suka fi daraja. Sai ya ce darare sun fi daraja a Ramadan, amma yinne sun fi daraja a Dhulhijja. Kaga wannan amsa ce ta faqihi wanda ya nutsu a cikin nassosin Al-Qur'ani da nassosin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata. Allah madaukakin sarki ya bashi wannan tsinkayen ya zama ya iya fitar da waɗannan abubuwan. Kusan mutum ya ji kai tsaye zai ji abin ya kama zuciyarsa, kuma ya ji abin kamar an ɗauko abu dama an ɗora shi inda ya cancanta a zaci. Wannan shi ne a taƙaice matuƙa dai abin da ake nufi da waɗannan kwanaki. Allahu a'lam.
Allah ya saka. Tabbata ya yi masu albarka da muke bibiya mun fara samun waraka dangane da amsar wannan tambaya. Amma duk da haka dai zan sake komawa wajen ɗaya daga cikin manyan malamanmu dai har yanzu Sheikh Abubakar Juma'a da guda da yi tambaya kuma ga shi kira da malami na san malam da zai rasa abin da zai fara ma dan ƙara fito da amsar wannan tambaya.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد واتونا بياني da Ashir da Sallawal ya gabatar dukkan su gaskiya ne, kuma bayanai ne na gartattu waɗanda suke fitowa ƙarara suna bayanin su wane ne kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Idan da wani abu da za mu ƙara a ciki da ya wuce mu ƙara da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya shahadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Waɗannan kwanaki baya ga kasancin mala ya kawo alhajju ashhurun ma'lumat, to su ma al'ayyam ɗin kwanakin sananne ne, darajarsu da fifikonsu da ƙimansu da irin albarkatu da alkhairai masu yawa da ke ciki. Domin Allah ya ce ya shahadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Malamai da dama sun tafi akan cewa al'ayyamul ma'lumat su ne waɗannan kwanaki na goma na farkon watan Zulhijja, kuma kwanaki ne waɗanda yake ma ya kawo waɗansu daga cikin falalolin su duk da yake bai faɗaɗa ba. Amma akwai wani hadisi wanda al-Imam al-Bazzar ya rawaito shi daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, yake cewa afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Haka hadisi ya cewa kwanaki mafi fita a wurin Allah gabaki daya su ne waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Ala ayyi hal dai, kamar yadda malamin ya gabata, yinnan nan yinnai ne masu albarka masu alkhairi, babu shakka yininsu ya fi dararen daraja a wurin Allah. Haka wanda zai aikin alkhairi da kifi ta yin aikin alkhairi a yini, kamar yadda yake ma da ya bayani, kuma in a Ramadana ne a kifi ta yawan aikin alkhairi a cikin dare. Wallahu a'lam.
Waɗannan wannan gamsasshen amsoshi dangane da wannan tambaya da muka fara saurara a wannan shiri, na tabbata kuma masu bibiyan tambayar kuma waɗanda suka rubuta tambayan na tabbata insha Allah sun tashi da gamsasshen amsa dangane da abin da kila zai zama haziri ne na wannan shiri da tanaji. Da dai shi an ce kwanakin guda goma ne, ga shi ta iya cewa kaman a cikin goma yanzu an ci ko ana cikin cin na biyar, na biyar ta ma bai wuce awulla kamata ya awayyar da shi.
Amma duk da haka dai na san mai kokari yana nan yana ganin ya kamata a ce ya ƙara zama domin ƙara kimci da shiri don ƙara kaso ma biyar ɗin da ayyukan alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Tambaya na gaba har yanzu zai zuwa ga babban malami Sheikh Bashir Lawal. Ya tambaya yana cewa wasu ayyuka ne na alkhairi da ake so a yawaita su a cikin waɗannan kwanaki, ma'ana bayan mun ji kwanakin da darajarsu, to akwai wasu ayyuka keɓantattu da ake so ya zama an yawaita su an keɓance su.
To kamar yadda muka faɗa hadisi sahihi da manya-manyan malamanmu na hadisi sun rawaito shi a cikin littafansu, hadisin Ibn Abbas mashhuri inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin la amalu salihu khairun fihinna min hadhihi al ayyam, min riwayati ay al ayyam al ashra min dhil hijjah. Qila ya rasul Allah wal jihad, qala wal jihad إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يجي باب وسفانك ده أيك الخير أيك ندر مظل سنيك العمل الصالح. العمل الصالح شيني ما كان مخلصا وموافقا للسنة أيك ده أفيش دن الله وما يداش ده أظن النبي صلى الله عليه وسلم يترنتر وبا أيك يغنونا da yafi alheri a wajen Allah da za a yi shi a wasu kwanaki fiye da waɗannan kwanaki, kamar yadda malam ya kama da wannan hadisi na Jabir da ke cikin Musnad al-Bazzar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa su ne mafi alherin kwanakin duniya. To a nan ma shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikin alheri aiki na gari ya fi alheri a cikinsu fiye da dukkan kwanakin duniya. aka tambayi manzo Allah sama aka ce hadda jihadi tun ya dauki dukiyarsa ya dauki kansa ya fita jihadi domin ya da addinin Allah a ƙarƙashin shugaba na musulunci da dokoki na jihadi da kiyaye ɗabi'unsa musu ne ce hadda jihadi shi dai jihadi a jihadi kwara din shine wanda mutum ya tafi da kansa din da dukiyarsa aka kashe abin hawansa misali doki ya tafi da shi a wancan lokacin sannan shi ma aka kashe shi bai dawo ba dabbarsa ba ta dawo ba shi kadai ne aikin alkhairin da yafi fiye da wanda mutum zai yi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka tun daga 1 ga watan Dhulhijja har ranar 10 ga watan Dhulhijja to da aka sai malaman mu suka ce lafazin Allah amalu salih wannan aldin suka ce listigraqi jami'i jinsil amali kowane aiki nagari ya shiga cikin wannan domin ka'ida tana cewa al'amu yabqa ala umumihi hatta yujada lahu mukhassis duk lokacin da aka samu magana a shari'a ne shari'a Allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani ko sunna sun yi magana to in maganar nan ta tattaro abubuwa gabaki daya ba ta ware wani abu ba to ba wanda ya iya wayar sai idan an samu wani dalili irin wannan wanda ya zo ya ware ya ce banda kaza banda kaza to umumin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam damewarsa da yake cewa al'amalu salih ya gama dukkan wani aikin alkhairi da mutum zai yi musamman ayyukan da ake yi a yini musamman ayyukan da ake a yini a ƙarƙashin haka aya can bala ya kawo mana aya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ta'ala yana cewa li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am da wannan ayar malamai suke cewa Allah madaukakin sarki yace an sanya waɗannan kwanaki domin mutane su shaida alkhairi ababe masu amfanin kansu a duniyance kuma a lahirance abubuwan da za su yi na amfani kila za su yanka yankan nan wani zai ci wani zai ci wani zai ci a ci a koshi a yi munna wani yana cin manafi'a duniyawiyya kamar amfanin nuka na duniya sannan kuma manafi'a ukhrawiyya wanda su ne babban manufa ayyukan alkhairi mutum ya samu lada a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya gwama su ya ce wa yadhkuru isma Allah kuma su ambaci sunan Allah madaukakin sarki fi ayyamin ma'lumati a wasu kwanaki waɗanda suka sananne alama razaqahum min bahimatil an'am kan abin da Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi da dabbobin ni'ima kaga nan layya ta shiga jiki hadaya ta shiga jiki kenan domin ana yin ta ranar 10 da aka faɗi aikin da za a yi a ranar ƙarshen a rana ta ƙarshe a cikin kwanaki 10 to a taƙaice dai zikiri ya ce wa yadhkuru isma Allah ashe zikiri na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka gaba-gaba da kuma malamai suka yi ta ayyanawa in an ce zikir shi ne assalamu ala Allah aw du'a'u aw zikru ahkami ambaton Allah na nufin a yabi Allah amma Allah kirari ku girmama Allah a yabi Allah duk kalmomi waɗanda suke na girmamawa da tauhidi a faɗawa Allah subhanahu wa ta'ala wannan na ciki abin da ya kunshi karatun alqur'ani shine afdalul zikr amil itlaq karatun qur'ani shine zikirin da yafi kowane zikir abin da ya shafi hailala la ilaha illallah musamman ranar tara ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah yayyin magana da nayi na ambata na rike ambatan Allah da ita a ranar arafat da ni da annabawan da suke kafina ita ce maganar mutum ya hailala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir zikr istighfar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasbih a daidai lokacin da alhaji su kuma suke yawa da talbiya suke yawa da talbiya malaika jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana umartar ka da kaida mabiyanka da cewa ku daga sautin ku da talbiya aka yi tabbata a cikin hadisi ingantacce to alhaji suna talbiya mu kuma da muke gida muna yawaita nau'ukan zikiri karatun alqur'ani mutum ya yawaita ai la ilaha illallah mutum ya yawaita abin da ya shafi sadaka kyautatawa waɗanda ba su da shi ƴan uwa da dangi kyaututtuka ga waɗanda ki ta masu wuya duka waɗannan suna cin al'amalus salih abin da ya kunshi azumi shi ma yana cikin malaman mu sun tattauna akan yin azumin duka kwanakin nan guda tara daga ɗaya ga wata har ranar arafat ranar arafat dai hadisin ta ya hadisin ranar arafat ya tabbata hadisi a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa azumin arafat na kankarewa mutum zunubin shekaru biyu zunubai da yawan malamai sun tafi akan cewa kankare zunubai ana nufa a tawa'ir kananan zunubai wannan kusan shine ikhtiyarin malaman magabata ba ana nufin kaba'ir zunub ba da annal kaba'ir la tuqaru illa bi tarkiha wa tawbati minha ba a gafarta mutum manyan zunubai sai ya daina amma kananan zunubai za a gafarta mutum ya shekaru biyu hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin sahih muslim to shi kuma su tsohon kwanakin daga 1 ga wata 2 ga wata har zuwa ranar 9 ga wata mutum ya azumce shi duka gabaki daya hadisai sun zo guda biyu suna kamar cin karo da juna ɗaya na nuna ayi ɗaya na nuna ka ayi so daga malaman mu suka ce na farko dai wasu daga cin hadisan ma akwai matsani akwai dan suka na abin da ya shafi riwayarsu yawwa kai ce na biyu wannan hadisin na Ibn Abbas ganewarsa ta gane ai azumi na cin al'amul salih ina cin aiki na gari sannan ko bayan haka ai an faɗa mana cewa yinin ake so shi kuma wallahi la yusamu ba a azumin dare kaga ashe kasancewar azumi a yi shi a cikin waɗannan na farko yana cin al'amalus salih kowa ya san falalar azumi hadisan da suke magana akan falalar azumi ba su da iyaka azumin nafila suna nan da yawa barkatai sannan na biyu yini aka ce shi kuma azumi da yini ake yin sa ba da daddare ake yi ba to mutum ya ɗauki wannan dalilan babban malami a Sheikh Saleh Ali Sheikh hafizahullah a cikin maganganunsa da yake faɗa yake cewa lallai abin da mafi yawancin malamai suka rinjayar shine yin azumi shine ya tafi da aqiqa saboda haka daga cin aiki na gari da aka shar'anta mana za mu iya yin sunna filfili a cikin waɗannan kwanaki masu daraja akwai aji saboda haka a taƙaice dai ƴan uwa masu albarka dukkan wani aikin alkhairi da mutum yake da hujja a kansa cewa aikin alheri ne ya tabbata a nassin shari'a shari'a ce umarni da shi akwai sa hannun manzo Allah sallama a ciki sai mutum ya yi kokari ya tautata niyyarsa yayi dan Allah ya aikata da ya aikata wannan aikin na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki musamman ibada wacce take muta'addiya ibada muta'addiya ita ce ibadar da ni zan yi ta amfanin in samu lada sannan kuma wani na ya ci gajiyarsa kamar me kamar misali tautatawa ibada ta ciyarwa wannan yana da tasiri matuƙa malaman mu na fiqh suna da ka'ida suna cewa al ibadatu muta'addiya muqaddamatun ala al ibadati al qasira duk lokacin da mutum zai yi ibadar da take amfanin ta zai tashi daga kan ya shafi wani sa to an fi fifita ta ana gabatar da ita akan ibadar da mutum zai yi ta ladan ta kawai zai tsaya a gare shi wannan shine ɗan uwa ne kokari aiwatar da ibadu wanda suke na shari'a da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kuma ya karɓi mu ba mu ikon ya Allah sha
na ganin har yanzu dai an sake koma wajen babban malami har dan amsa wannan tsaya fa'idojin su ƙara fito mana
to alhamdulillah ai mallam ya gabatar da bayanai kuma bayanai ne da musa su kware da gaske kawai abin da zan kara a ciki wancan hadisi da mallam ya kawo hadisin Abdullah bin Abbas Bukhari da Abu Dawud da waɗansu malamai suka rawaito wanda yake nuni akan cewa ko da jihadi a tafarkin Allah bai kai kiman kyautata aiki a waɗannan kwanaki ba sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da shi karan kansa tun da manzo Allah sai ya ce da dukiya na kan ce misali mutumin da ya dauki dukiyansa gabaki ɗaya ya sayar da gidansa ya sayar da motarsa ya dauko kuɗin da ke cikin account ɗinsa ya dungoma da su ya fita jihadi kuma dukiyan bai dawo ba shi kuma yin shahada. Wannan ne za a iya goma shi a ce darajar shi a wurin Allah yayi daidai da mutumin da ya aikin alkhairi a cikin wannan fani shi. Amma riwayar da al-Imam Ahmad ya ruwaito ita tana cewa ne ma min ayyamin a'azamu inda Allah wala ahabbu ilayhi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam. Babu yinnai masu girma wanda kyawawan ayyuka suke da kadari a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki. Sai annabi fito karara ya ce fa asiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. A cikin waɗannan kwanaki ku yawaita kabbar bari, ku yawaita la ilaha illallah, ku yawaita kuma alhamdulillahi godiya ga Allah. Wato waɗannan dai dangogin ambaton Allah wanda malam ya faɗi sashi daga cikinsu, wanda za ka ga akwai hadisi da ke cewa ahabbul kalami ilallah, maganan da Allah ya fi so, to zai fi dacewa da kuma a yi shi a kwanakin da Allah ya fi so, shi ne subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, su ne ahabbul kalami ilallah. Akwai wani hadisin da ke cewa kalimatani hakifatani alal lisan, ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. الله نصنص سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بايب استغفار دماليك او دسالة النبي صلى الله عليه وسلم دسورا جنجوغان انبتان الله. ما لي بياني اخنين اذني لا شك منا في فيتا بياني دي كيشيوا اي اذن وانن قانكي ومن الامام النسائي يروس حديثي دقنان حفصة رضي الله تعالى عنها yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusumu tis'an min zulhijja, yakan azumci kwanaki tara. A wata riwaya ma ta ce yusumu ashara, duka kwanaki goma yake azumta. Wato ana la'akari da ranar goma ga wata za a kama baki har sai bayan an gama sallar Eid. To malam ya ishara zuwa ga wannan sabanin, amma ita hadisin da nana Aisha, ita nana Aisha kamar da al-Imam Muslim ya rawaito, ita tana cewa ne ban taɓa ganin annabi na yin waɗannan azan kwanaki goma nan ba sai ta kuli. To al-Imam Ahmad bin Hanbal da yake ba da amsan waɗannan hadisai guda wanda hadisan na Hafsat ya tabbata, hadisin na Aisha shi kuma kamar ya kuli, sai al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa amsa biyu ne. Na ɗaya dai ka'ida ta usulu al-muhdith muqaddam ala al-munkir, a ka'ida ta shari'a idan wani sahabi ya ce ba a yi ba, sai wani sahabi ya ce an yi, to za a ɗauki na wanda ya ce an yi domin shi ke da ƙarin ilimi. Me yiwuwa lokacin da aka yi kai wannan baka sani ba, amma ni na gani kuma na shaida. To da haka da wannan za a tabbatar da wancan riwayar al-Imam Nasa'i na Hafsatu da ke nuni akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci kwanaki tara goma goma. Jawabi na biyu ya ce akwai yiwuwar tana nufin ne ita ba ta ga annabi ya azumin kwanaki goma nan cikakku ba, akwai yiwuwar ita abin da ta gani tara ba goma ba, yau kila ita tara ta gani, to ita ba goma ta gani tunda ta ce ba ta taɓa ganin manzon Allah na azumin kwanaki goma nan ba. Ya ce to akwai yiwuwar tana nufin cikakku ne, amma azumin kwana tara kila wannan abu ne masa ne. Ala ayyi hal dai zabura da jajircewa da yi da gaske ganin an azumci waɗannan kwanaki suna daga cikin mafificin al'amura, musamman la'akari da bayanan da malam ya kawo cewa ibada ce da ake yin ta a yi. Akwai waɗansu ibadun kuma da ya kamata duk ana yin su a yi ne kuma Allah na son su, kamar nizimtan masallaci ahabbul biladi ila Allah masajiduha, Allah na son masallaci to kuma yana son masu nizimtan masallaci. Alama ce ma ni imani innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, da ka alizimci masallaci kwarai da gaske musamman tsakanin sallah zuwa sallah kamar da manzon Allah ce fa zalikum ar-ribab, musamman bayan asubahi a gama sallan asubahi bawa ya zauna yana ambatan Allah har rana ta fito ya sallah raka'a biyu, yana da ladan aikin hajji da umara cikakke cikakke cikakke. Kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake son a gabatar da su a waɗannan kwanaki. Kuma kamar yadda malam ya ce wato itlaqi duk wani aikin alkhairi, wa aikin alkhairin sun kaskashi biyu, akwai aikace aikacen alkhairi na yi, akwai aikace aikacen alkhairi na baji, to duka ka hada su. Menene na yi su ne wanda muke ta bayanin nan mun fi gane su, su sadar da zumunci, su gaida mare lafiya, su halattar janaza, kaga duk Allah yana son su, su kyauta sadaka, su sakin fuska wa an tauka aqaka bi wajhin taliq,
duk yana daga cikin abubuwan kyawun ayyuka kalmomi masu daɗi kalimatun menene hadisin ta cewa al-kalimatu tayyiba sadaqa to wa'annan to a gefe guda kuma ka kane daga cutar da musulmi karka cutar da musulmi da tunani ko da harshe ballantana da ayyuka kuma kai wannan ihtisaban Allah na rubuta maka ladan akai kana da daman da zaka iya cutar da musulmi da harshe ka iya bakar magana ka iya zagi ka iya giba ka iya kirkiran ƙarya duk sai ka kane kana kwaɗayin ladan a wurin Allah baka shiga cikin mutuncin musulmi ba baka bata mutuncin shi ba ka kama wannan da kyakkyawan niyya shi ma Allah zai rubuta maka kyawun ayyuka da haka kyawun ayyuka suna da fadi akwai wanda ake so a yi akwai kuma wanda ake so a bari to duka idan ka hada su to sai a ƙarshe kuma kafin dakata mu sani cewa mafi girman abin da Allah ya fi so daga gurinka shine abin da Allah ya wajabta maka shine kamar da hadisi kudusi zo babu abin da bawa zai ya kusance ni inji Allah subhanahu wataala fiye da yayi abin da na faranta shi da haka farle za a fara mai da hankali akan sannan kuma bayan su wala zalal abdi taqarrabu ila ibn nawafili hatta uhibbahu daga nan kuma sai a dora da sauran nafili shi ma zai jawo masa kauna da farin jini a wurin Allah subhanahu wataala to a takaice dai abubuwan suna da yawa amma duk ina ganin su fihil kifaya insha Allah Allahu a'lam Allah ya saka da alheri bisa ga gamsasshen amsa dangane da wannan tambaya na biyu muna tabbatar su masu tambayoyi da kuma yan uwa masu sauraro mun samu waraka mai fadi dangane da amsan wannan tambaya tambaya na uku zan koma wajen babban malami malam Sheikh Abubakar Juma da Gidado ya zama mubar malam ya dan numfasa kafin malam ya amsa sai mu koma wajen shi karamakalla wannan mai tambayar yana cewa a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda aka ce guda goma masu falala ne da daraja to akwai wasu kwanaki na daban wanda zai zama su din sun fi sauran na'am la shakka duk da kasancewa waɗannan kwanaki guda goma suna da daraja da fifiko a wurin Allah amma akwai ba tsara ɗaya suke ba akwai waɗansu kwanaki guda biyu a ciki su ne mafi daraja mafi girma a cikinsu kuma akwai ranar Arafa ranar 9 ga wata inda malam ya ishara shi ta dauru wacce take ranar 9 ga wata Allah subhanahu wataala ya shar'anta ibadu a ciki kuma ya girmama ta kware da gaske an shar'anta tsayuwar Arafa wanda yake manzon Allah ma ya kira aikin haji gaba ki dai ce al-hajju Arafa to ranar Arafa wanda ranan nan ne ake daga sauti da ambaton Allah kamar yadda ruwa a cikin asar al-Imam Malik ya rawaito hadisi mursal mun kuma san hukuncin mursal daga ɗaya daga cikin tabi'ai cewa babu ranan da aka ga shaydan ya walakanta ya daidaita ya tozarta kamar ranan Arafa saboda irin yadda bayin Allah ke daga sauci da ambaton Allah عشان صنع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك موكما أنا كمين دما ليكاو موكما من أفضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مثلا أبو إيه فمكي ومن كلمة من تلقيا شان كلمة من توهيدين قال أنت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة laka wal mulk la sharika lak duk waɗannan kalmomin tauhidi ne to ranan da ake jaddada ma Allah tauhidi to ai kaga ranan da ke kama da kowace irin rana ba a duniya dan haka ranan Arafa rana ce wacce take tana da waɗansu abubuwan da suka keɓance ta kusan guda biyar ko shida kaga rana ce wacce aka cika addinin musulunci a ciki Allah subhanahu wataala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam wannan aya ta sauka ne a ranar Arafa sannan ranar Arafa rana ne wanda yake manzon Allah ya faɗe sar akan yin azumi a ciki wancan riwaya ta al-Imam Muslim duk wanda ya azumi ranar Arafa yana kankari as-sanatul baqiya wal as-sanatul madiya wal baqiya shekaran da ta wuce da shekaran da ta sau al-Imam Abu Ya'la a riwayar shi yace za a kankare mishi zunubai mutatabi'ai shekara biyu mutatabi'ai ne a ciki to kaga wannan ranar Arafa ta kunshi wannan ranar Arafa rana ce da babu ranan da Allah ke yawan yantar da bayi daga wuta ya kuma yi alfahari da bayi a wurin mala'iku kamar ranar arfa haka ya tabbata a cikin hadisi ma min yawmin akthar min an yutaqa Allahu fihi abdan min an-nar min yawmi arfa wa inna Allaha la yubahi bihim al-mala'ika Allah yana alfahari da bayin sa a wurin mala'iku har waɗansu riwayoyi suka zo suna ƙara haske cewa Allah zai ce mala'iku ku dubi bayina sun zo mun ga sunan biji-biji sun cire tufafinsu sun zo mun ga sunan me suke nema a wurina mala'iku ce ya Allah suna neman gafara Allah ce ku shaida din na gafarta mu wannan a wata riwaya kenan ba wancan riwayan al-Imam Muslim ba sannan ranan Arafa ranan tauhidi in kai la'akari da wannan hadisi da manzo Allah ce wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu bi ma'ana jaddada tauhidi to sannan kuma ranan Arafa rana ne da wato Allah subhanahu wa ta'ala ya zabu wannan rana domin ya karbi addu'an bayi sama da kowace rana a duniya din ya ce afdalu du'a afdalu du'a du'a yawmi Arafa mafificin addu'a a duniya gabaki ɗaya addu'an da akai ta ranar Arafa to kaga ranar Arafa ta daren matsara duk da kasancewar ranar sallah kuma ta fi da daraja a wurin Allah ranar sallah ranar 10 ga wata domin al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Dawud da waɗansu malamai sun rawaito hadisi cewa afdalu ayyamid duniya yawmun nahar thumma yawmul qar mafificin kwanakin duniya kaf ranar sallah shine yawmun nahar sannan yawmul qar ranar 11 ga wata ranar da alhamis ke koma su tabbata a ni saboda irin abubuwan da aka tattara a cikin wannan insha Allah ta'ala shi malam bashir zai ƙara bayani a cikin abubuwan alkhairin da Allah ya tattara a ranar 10 ga wata kusan duk abin da ka sani ana yin shi a ranar 9 ga wata to akwai shi a ranar 10 ga wata har ma da duriya da kaji dan ba a yanka ranar 9 ga wata sai ranar 10 ga wata kuma cikin ibadu mafi daraja a duniya abadin ibadu na ga uba sallah ita ce mafi ficin ibadu ibadu na dukiya in ka tsama zakka babu ibada kamar zubar da jini fi sabilillahi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake goranta masa irin ni'imomin da ya masa cewa inna a'tayna al-kawthar al-kawthar shine al-khairu kathir abin sai ya ce to fasalli li rabbika walhar abin da zaka yi ma Allah na godiya shine kai sallah kuma kai yanka ashe wa'annan ibadu guda biyu babu kamar su to ranan sallah ana zubar da jini fi sabilillah Allah kada ya san iya hawa da masu yin hadaya da masu yin layya Allah kada ya san iya jinanin da ake zubarwa dan da aka ta anan na san karin bayani insha Allah ta'ala shek bi gaba la wallahu a'lam
Allah ya saka da kai dan ta ta kuma hayi dan kuma da mu shi gaba da dan dan gan da tausashin amsa a wannan tambaya
to Allah ya saka da kai amma ne ai bayanai masu gamsarwa a game da waɗannan kwanaki guda biyu waɗanda cikin kwanaki goma nan babu tamkar su babu kamar su wato yawmu arafa da kuma yawmu nahar ranar arafa dai kamar yadda malai ambata ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addini ayar ko wani yanki na aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sayyiduna umar radiyallahu anhu wani bai hudi da zo ya same shi yake ce masa ayatun fi kitabikum لو فينا اليهود نزلت لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا شي wata aya a cikin littafin ku kuna karanta ta da mu ne yahudawa aka saukar da wannan ayar a gare mu to da ranar da ta sauka mun dauke ta ta zama ranar biki na musamman ranar holewa ranar jin dadi da munna sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya tambaye shi ce wata aya ce shi karanta wannan aya اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا شن malaman da suka tautata tafsirin wannan ayar da ban sha'awa akwai al-allama shinkiti a cikin abwa'ul bayan yayi bayani masu tsawo sannan har yana da wata muhadara da ya gabatar kan wannan ayar wanda aka mai da ita ta zama littafi to a takeice dai sayyidina Umar ya bashi amsa ya ce wani ko kaga na san ranar da aka saukar da aya na san lokacin da aka saukar da ita sai ina ma wajen ba wata rana bace ranar 9 ga wata ranar Arafa kaga wannan yana nuna girman wannan rana girman wannan ranar kuma darajarta a wajen Allah, Allah madaukakin sarki ya zabi ya cika ni'imar da yayi wa bayi ta musulunci da aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta. Wannan ba karamar daraja bace take bata da kuma fifita ta akan sauran kwanaki. Sannan sai ita ranar 10 ga watan, kamar yadda mala Allah ya saka mata da alkhairi ni bayanai, ranar 10 ga wata ita ce ranar yawmun nahar, ita ce yawmul adha, ranar sallah. Da yawan malaman tafsiri sun ce ita ce yawmul hajji al-akbar, ita ce ranar aikin hajji babba. Saboda ne, saboda al-hazaina gabatar da ayyuka guda biyar a wannan ranar masu girma, wasu daga cikin rukunnan hajji ne, wasu kuma farillan hajji. Rana ake jifa, ana jifa, mun san girman jifa da kuma matsayin jifa a cikin aikin hajji da kuma sakamakon mutumin da ya ganganci da ya aikin da ya jifa rana da ya jifan nan ba. Kuma sannan wannan jifar ya kasance aljama'atul kubra, jifar jama'a mafi girma a ranar kwara ɗaya za a yi, ma'ana ranar 11 ga wata ko 12 zuwa 13 ba. Wannan abu na farko kenan. Sannan a rana ake yin yanka, a rana ake yanka. Alhazai suna yin hadaya, sannan waɗanda ba alhazai ba kuma suna yin bahaya, suna layya. Wanda ba su samu aikin hajji ba suna zaune a gida suna zubda jini na layya. Su kuma wanda suke aikin hajji suna hadaya. Kaga gashi abin da ya hadu. Kenan ranar duniya ranar yanka ce ga baki ɗaya ga kowa, da alhazai da waɗanda ba alhazai ba. Wannan yana da girma. Mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya haɗa yanka da sallah, mana ya kawo mana faffan lil rabbika wanhar. Sannan can a na'am Allah madaukakin sarki yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah ya ce ka ce musu lalle sallata da yanke yanke na. Wannan shine tafsirin da yafi, domin lafazin nusuk a larabci yana ɗaukar ma'anar ibada, amma tunda an ce sallah sai kuma aka ce wa nusuki. Da yawan malaman tafsiri suka ce abin da ya kamata a ɗauki wannan ma'anar nusuk yana koma zuwa da azzaba'ih, yanke yanke. Saboda haka a can Allah ya ce fasalli rabbika wanhar, a nan kuma ya ce kul inna salati wa nusuki. Alaƙar yanka da sallah dukkaninsu Allah ake yiwa, baya halarta a karkatar da su ga wani wanda ba Allah ba, da kyaftawar ido. Sannan a wannan ranar bayan yanka a ranar alhaji suke aski, wanda sun zauna in mutum kirani ya yi kila an har ya haɗa umara da aikin hajji ya ɗau lokaci mai tsawo da ya aiki da ya aski ba. To a ranar aski ibada ce, hana ne. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya addu'a akan masu aski su uku, hadisi mutafaqun alaihi Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Allahumma arhamil muhalliqina, habbai suka ce wal muqassirin, manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba, suka sai sake ce Allahumma arhamil muhalliqi, suka sake ce wal muqassirin bai ce komai ba, ya sake ce Allahumma arhamil muhalliqi, suka ce wal muqassirin, wato Allah kai yi rahama ga waɗanda suke aski kansu gabaki ɗaya. Suka ce ya ma'aikin Allah a sanya masu sai tsaye mana, manzo bai sa su ba har su uku. Wanda Qur'ani nan bai faɗa da tadkhulunnal masjidal harama in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafuna. To kaga muhalliqina ru'usakum shi aka fara gabatarwa, wa askina ciki. Sannan kuma a rana ake tawafin ifada, wanda rukuni ne daga cikin rukunnan aikin hajji, wanda in mutum da yi shi ba har ya dawo gida ba za a ce ya yi aikin hajji ba, aikin hajji shi na da matsala. Haka nan kuma a rana ake sa'i, kaga waɗannan ayyukan gabaki ɗaya guda biyan alhazai suna yin su a waɗannan a wannan rana. Mu kuma a rana aka shar'anta mana mu je mu ibi mu sallah raka'a biyu, kuma a yi huɗu ba, sannan kuma a ziyarci juna, kuma a dawo a yanke yanke ayyanka na layya. Saboda haka waɗannan kwanaki guda biyun kamar yadda mala ya ambata, Annabi sallama ya faɗi falalarsu fiye da sauran waɗannan. Wato a cikin fadil akwai afdalci. Waɗannan kwanakin dukkaninsu guda goma al-ayyamul fadila ne, wato kwanaki ne masu daraja. To a cikin kwanaki kuma masu daraja akwai waɗanda suka fi daraja. Bahaushe yana cewa wayin ana dara fidda uwa aji, su uwa ne.
yawa su wannan kwanaki biyu a matsayin uwa suke a cikin kwanakin nan guda goma da ake so daga ɗan uwa tabbas amsar tambayar kamar yadda malai amsa ta lalle a cikin waɗannan kwanakin wasu sun fi wasu kuma wannan dama sunna ce ta Allah sunna ce kadariya sunna ce kauniyya sunna ce shar'iyya Allah ya kaddare fifita wasu akan wasu a cikin mutane da ababi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd kaga wannan ka'ida ce to da haka har manzanni Allah madaukakin sarki ya fifita wasu akan wasu to haka kwanaki haka wurare wasu sun fi wasu daraja da sauran abubuwa da yawa ayyukan alkhairi wasu sun fi wasu zunubi ma another attack wani zunubin ya fi wani zunubin girma kaga dai shi ne wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu
Allah ya saka da alkhairi bisa ga wannan gamsashen ansa dangane da waranka da wannan tambaya ai tambaya na gaba yana da alaka da wannan ban san abin da yake nufi da shi ba ita ma tambayar da yake akan makalla wai da gaske ne mutumin da ya azumci ranar 9 ga wata rana arfa alama ne cikin alamun cewa ba zai mutu a wannan shekarar ba saboda gashi an ce za a kankara zanubin shekarar gaba wallahu alam ni ban san wannan ba in akwai bayani amma gafar sa zanubin gaba in dai kawai wannan shine mahangan ba shi da alaka da rashin mutuwa yawa bal ban ma san dai wani aiki wanda zai hana mutuwa ba don ko wancan hadisi da karamin manzo Allah yake cewa wanda ke san a tsawaita rayuwarsa a yalwata arzikin shi ya sadar da zumunci to ai ba wai tsawaita rayuwa akwai malin da suka ce za a tsawaita rayuwa amma dai ko a wannan bayanan cewa ai abu ne wanda ke da alaka da kaddara wani zai shekara 70 amma in ya sadar da zumunci zai shekara 80 sai ya sadar da zumunci ina ne da karkashin da kaddaran da yake tunda da shi din da sadar da zumunci nashi da ƙari dina na arun shawo nan to dan haka a ce wai mutum ba zai mutu a ranan ba in kawai din yayi akai za a gafarta shi ne ban da ke gaba to gaskiya ban fahimci wajihin da za a kalli wannan ba illa kawai falalan Allah tana da fa'i yawa falalan Allah tana da fa'i haka ce za a gafarta maka zalimin shekara ne zuwa to baka kai shekaran ba to Allah yana da yalwan al'amarin nan yana da yalwan sa da haka sai a hada maka duka alkhairan shekara biyu a baka Allah kadai ya san zanubin da za a gusar maka da kuma alkhairan da za ka samu bayan ka zara'an ka ma za ka samu wallahu a'lam maji na san malam zai tsara bayanan
wannan ai akwai makamantan yin waɗannan abubuwan a cikin alkur'ani ma yanzu Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin huwa alhaqqu min rabbihim yace kaffara anhum sayyi'ati wa aslaha balahum kujin mutum ko ta ba zai mutum inda Allah ya ce kaffara anhum sayyi'ati shi ba a ma faɗi shekarun da za a tantare masa ba ba duk shekaru biyu a an ce gaba ki dai an tantare masa zunuban sa to in tantare zunuba yana nuna cewa ba za a mutu ba kage shi kenan shi ba waɗannan shekarun ba zai mutu ba kenan gaba ki dai mutum ina ganin wannan wani tunani ne da irin na mutanenmu da yawa kuma abin yana da hadari yanzu irin waɗannan abubuwan lokacin da mutum ya ji wani nasi to farko sai ya ce bari ya sa shi a kwakwalwar shi irin tashi ya fassara wa kansa da kuma gargadi akan da Allah kada mu riƙa kauce fassarorin magabatan mu su suke jawo irin waɗannan abubuwa Allah shi kyauta
Allah ya saka da alkhairi
amin
amma yana da kuke hanje zama
in ce na shida me tambaya yana cewa kan makallahu shine yake ana bin shi azumi na ramadana bashi kenan ana bin shi bashi da daidai ba saboda dalili na larura na shi lafiya zai iya hada ninyoyi guda biyu ya zama yayi a rana arfa sai ya zama yayi wancan da wannan kenan
to akwai ka'ida ta ijma'un niyya ijma'un niyya haduwar niyyoyi ijma'un niyya ka'ida ce a wajen malamanmu na usuli da malaman fiqh idan ayyuka biyu suka hadu kuma jinsin su daya za a yi su a lokaci guda suna ganin za a iya hada su da niyya guda daya sai a yi kuma musamman wannan dama azumi kirama na farina shikenan zai iya yin kayan sa sai Allah madaukakin sarki ya bashi da shi da yana rama na farina kuma Allah ya kalle shi da idan rahma ya bashi ladan wannan azumin na rana Arafa tabbas lalle babu abin da ya hana wannan insha Allah wallahu a'lam.
To wallahu a'lam malam da ya bada abin nan ba abin da zai hana yin hakan in dai ba wani mafuskanta haka wanda aka ga zai hana gwamuwan abubuwan ba. Akwai zance da ke batu akan macen da ke da janara sai kuma ga jinin haila shin za ta wanka daban-daban ko za ta hada su guri daya? Akwai wanda suke ganin cewa za ta hada in ce niyya daya zai iya zama na janaba kuma na haila, amma hakikanin gaskiya wannan maganan akwai abin lura a ciki domin in dai da haka shari'a take to da ya zama wanda ake bin shi azhar da la'asa in ne niyya daya kawai ina azhar kuma ina la'asa kike nan sanin da hana in dai mai janaba da mai haila a duk wankan wace bayani in dai a ce niyya daya za ta iya gani ko me zai hana niyya ɗaya ta gama azhar da la'asa? Babu abin da zai hana. To shi yasa ire-iren waɗannan abubuwan wato akwai rukusa akwai azima, mutum ya ɗauki azima shi yake aslam aslam wa ahkam fiye da ya ɗauki rukusan. Idan ya haɗa da niyya ɗaya kamar wancan da yake nafila ce dama dai ko bai nafilan ba ba wanda zai ce da ni kamar amsan da shi malam ya bada tunda ai wannan farilla ce wannan kuma nafila ce to dama shin ko da yana nafilan ba wanda zai ce da ni to yanzu sai ya daura niyyan to bari in yi Arafa kuma in yi bari in yi ramuwa kuma in gwama Arafa Allah ne ya lon falala ne yana iya bashi amma ba na fahimtar darajar sa a wurin Allah zai daidai da wanda ya ramuwan shi daban ya kuma yi Arafa din shi daban. Idan kai la'akari da hadisin da ke cewa babu yini babu wani ne da bawa zai azumi fi sabilillah sai Allah ya nisanta shi da wuta tsawon shekara 70 to wanda ya nan kwana daya shekara 70 ne wanda ya kwana biyu fa 140 kenan kuma wancan na farilla wannan na najila kila kun ga ne abin da nake kawowa la shakka wanda ya kwancin nan guda biyu darajar shi a wurin Allah ba zai daidai da wanda ya tsaya ba ko da ko din yayin ya samu daraja amma kuma fifikon nasu ba iri ɗaya ba ne kuma ina fahimtar cewa ko da ana jin kama bashin na Ramadan ba karama ba to za ka iya dakatar da ramuwan kai na Arafa ɗin daga ba sai karama na Ramadan ba daidai yake da azumin sittu Shawwal ba shi sittu Shawwal annabi sai ya sanya ka'ida man sama ramadana thumma atba'ahu ya kawo at-tarahi thumma atba'ahu yana neman ajiras sai ka gama ramadana sannan sai ka sitti Shawwal to ka gama daidai yake da wannan ba tunda shi wannan ba a sanya mai sharadi ba kawai ka dai azumin ranar Arafa wannan darajar ta samu ramadanan ka fa da ake bin ka wannan ka rama daga baya ko wannan ne kama da wallahi alam yawa
na fara kai ne ta tambaya makamancin wannan wanda wani ya turo shi ma yanzu an mishi haihuwa kuma ina ganin kamar an mishi haihuwan a ranar 9 ga wata zai zama shine kwana 7 din zai iya siyar rago daya sai yanka ranar sallah duka ya make
to malamin mu gaskiya suna tattauna wannan malamin al-qayyim rahimahullah a cikin tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud ya kawo wannan da kuma sabanin da malamai suke da shi a game da shi malamin mu suna da sabani a game da irin wannan matsalolin kamar yadda malamin ya bayani mas'ala shi ta ishma'ul niyya yawa haduwar niyya hada niyya ko haduwar niyya da ayyuka waɗanda ake ganin jinsun su iri ɗaya na iyaka shi kan shi da jinsi da sinfi malamai suna tattauna akan ne bambanci tsakanin jinsi da sinfi shi yake kawowa kila shi yasa malai buga misali tsakanin azhar da al'asr yawa matsala ce ta aljinsu da afkin a fiki hanci suna tattauna ne bambancin su yawa in sun ce jinsi a ammu min afkin wasu yawa to kauli da razihi game da wannan lajiji ce yawa ya ware hakika da ballaye da ba yawa malamin qayyim ya kawo shi na ji aqwal uku ya kawo cikin mazhaban ma al-imamu ahmad kawai akwai maganganu guda uku a cikin mazhaban al-imamu ahmad ina ne a cikin tufatul mawjud a baban da yake tattauna akan al-haqiqa inda da malittafi ne da ya rubuta shi akan haihuwar yaro me ya kamata a masa tun daga haihuwarsa har zuwa rene shi har zuwa lokacin da zai girma ya koma ga Allah a takaice dai ka tsira gonka na daban na layya don uwa sannan kuma ka tsira gonka na hakika daban wayin kana akwai tabbas malaman da suke ganin za a iya hadawa amma dai ka kauce al-khuruj min al-khilafi awwal in lokacin da malamai suke sabani ina cewa kai wani na cewa kai ku fita sabani shine kai ka raba yawa a irin waɗannan Allah kuma zai azurta ka insha Allah wa
ta'ala amin to in akwai ƙarin haske shine idan ya zama kikika ka ɗaya kawai zaka iya yi to layye ita ke gaba layye ita ke gaba duk da ke mu al'adan mu sai a ce to za a bar yaro kamar shege to abin da ya sa shine hakika ba ta da iyaka ba ta da lokaci layya tana da lokaci shari'a ta iyakance mata lokacin daga ranar sallah ne zuwa iya mutu shirik idan wannan ya mutu shi ke hakika ko a gurin malamai a yi ranar bakwai ga wata daga nan har sati uku har sati kaza kai daga nan dai al-ghulam marhunun bi haqiqatihi bashi ne yana nan a wuyan uba ana bin shi bashi daga nan duk lokacin da ya sami yarwa yanzu iyayen wani rago daya to alhaji kai layya saboda darajar da Allah subhanahu wataala ya sanya cikin layya kuma ita haqiqa wato ragon suna kenan al'amarin tana da faɗi yana da yalwa kai har akwai zancen da ke nuni akan cewa idan da mutum bai iya yin madansa ragon suna ba dan shi karan kansa zai iya yin makansa idan ya tashi arziki Allah ya wadata shi sai ce ko shekara 46 da suka wuce da aka haife ni ba a yi mun rago ba yanzu bari a sai raguna na guda biyu ko da gulami shatayi da uwa to ala iya hal akwai wannan da haka in dai zaka iya to kace ce tarayya wallahi a'lam ana san gila malam zai kara
a haka ne
Allah ya sa kara shi ana tabbata waɗannan tawayen tambayoyi mun saurare shi kuma mun saurare shi kuma mun karɓi shi tambayar mana kusa da na karshe zai zama tunda program din ya kawo kusan karshe wannan yana cikin alhazai da tun kafin ya tafi ya turo kuma ya rabiya a karata ya faɗi ko yaro ce da Allah malam shi yanzu ranar tara ga wata ranar Arfa ga shi shi can yana can yana hawan Arfa a ƙasar Makka sannan kuma ga wannan azumi to shi zai iya yin azumin shi a can ya zama ga sha a ba kuma ga shi a cikin azumi
to kauli ya ji gaskiya na malaman mu Alhaji Wazi ya azumi
na'am
wannan azumi ne wadanda ba su je haji ba
na'am
daga cikin hikimomin kamar yadda malamin Ibn Rajab yake fariya cikin Lafaiful Ma'arif
na'am
yace masu aikin haji ba a ba su damar su na farko dai mazan son bi azumin sauwa shi na faɗi falalar amma kuma yi aikin hajji aka gabe ya azumi ya faɗi falalar yin azumin Arafat amma da ya zo aikin hajji da yi azumin ba habbansa ba shi ba abu na farko ce to sai malaman mu suke tattauna me kake hikimar da ta sa shi alhaji ba zai yi ba kace saboda ya samu ƙarfi na bauta a wannan rana na ruwan Arafat saboda haka shi ana buƙatar ya tsayi ya rubuta wa Allah ya addu'o'i a wannan lokacin tun daga zawali lokacin da azhar lokacin azhar ya shiga zuwa faduwar rana ana buƙatar ya tsauna a wannan mawkifin dama ya riga hada sallar sa azhar da la'asar
masha Allah
to daka abin da ke kan shi kawai shine tsaya a wannan matsayin ni ta'addu'a kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to shi yasa ba zai yi azumi
masha Allah
ba zai yi
masha Allah
wannan dan fallalar da yake da ita tsayuwar Arafat din ta ishe shi
ta ishe shi
wannan dai daga cikin magabata al-imam Abubakar ibn Abdullah al-Muzani rahmatullahi alayhi wata shekara da ya aikin haji ana ya kalli jama'a cin fararen kaya sai aka ji jikin shi ya la'asa aka tambaye shi shi yake cewa jikina ya la'asa ne yadda na kalli bayan Allah suke addu'a a wajen nan shi nake ji a raina na rantsi da Allah zan iya rantsuwa cewa Allah ya gafarta musu ba da dan ni ina cikin su
Allahu
Akbar tawadu yana nuna kamar shi zai ja musu saboda a matsayin sa na bawa ne zinubi kaza kaza da dai magabatin musu ke kaskantar da kansu ga Allah ba su kamba ma kansu wannan duka yana nuna cewa me mai haji ba zai azumi
ba
eh wanda ba zai yi so da kai shi yana cin ne cigaba da aikin haji insha Allah
Allah ya saka da alheri na tabbata shi din da yake bibiya ko kuma bayan ya gama bibiya zai saurari wannan amsan kuma zai samu gamsuwa dama magana muka yi da shi yace yana so ya samu falalan mu da nasu to kaga yin sai ya tsaya nasu mu ma ya bar mu da namu kenan Allah ya karba mana baki da amin to ai in ma da wani abu da za ka kara ba da abin da malami ya kawo cewa da yin azumin ba shirin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kuma kaga فإن أحسن أو أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولك متي الخير شجاع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسننكما بزينا دائما لو كان أزمي بس إن دا زي جنجن شيء أو تأزمي رانا أرفان إن أتبت لما كتيرين دائما أما وهي دي جسم طب ولا أنا صلى الله عليه وسلم أي الله يحس كان مش دنيا يا جنس يا جاء بين جزيف هذا دي جنن حتى شن القيامة yace hatta aljanna wa annar ashi da wuta da aljanna da kuma manzo Allah sun yana magana ne akan shibara ya gani kuma an ga ya masa tunda ai akwai ranan da yace ma min shay'in lam akun uritu illa qadra ra'aytuhu fi maqami hadha hatta aljanna wa annar kuma manzo Allah sallama ya ga yadda mulkin al'umman sa zai fadi ya mamaye gabas da yamma manzo Allah sallama yana da darsanin matsayin yadda al'umma za ta riƙa yin aikin haji a kashin al'azamani da haka yanzu ka ce ka dauki azumi ranar arafa a tashi kawai ana gwagwagon yadda motoci za su dauke ku daga mina sai kai ku filin arafa ana iya samun direban da bai san hanya ba ga tsananin zafin rana ga cunkoso a hanya tafiyan daga mina zuwa arafa tafiyan ina kaida ne bai wuce kilometer 2 ba zuwa 3 amma kuna iya awa 4 awa 5 a shiga ta can a fita ta can a shiga ta can a fita ta can ana iya kai ku heman da ba heman ku ba an kai ka heman turawa ko na larabawa baka ma san abin da zaka yi musu magana kace da Allah ya taimaka maka su baka gudu ila ga azumi ga wannan irin ranan da ake yi wanda ya kan kai kusan 48 degrees sama da yadda mu muke ganin rana a nan kila 44 ko ranan
banana
har 50
bana
kaga ya kai 50 to a ce a wannan ranan ga kullun rana ga cinkoso ga wahala kuma a ce kana azumi to ina tabbatar maka da daga hannun da ake yi zaka ga mutane wallahi sai ka kyautata musu zato a wurin Allah kamar inda malaika wajen magana al-imamu ruzi yadda zaka ga bayan azhar din nan an ci abinci an yi sallah an hada azhar da al-asr kaga yadda bayi wallahi wani idan ya daga hannu ya haka sai kai awa uku hudu baka ga shi sauke hannu ba ya marire shi ma Allah yana addu'a yana neman alkhairin duniya da na lahira kai kokana nan ka gigice ka fita hayyacinka an zubar da kai da kana kana kasa la ilaha illallah nan sai ta gagare ka talbiyyar nan sai ta gagare ka to da kai wannan kuma a ce baka dace da shari'ar annabi ba da kuma ka bi shari'ar annabi kuma ka samu dama kai addu'a kai zikiri fa sai mu ce maka laysa min al-birri as-siyam fi safar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wallahi ala
karba ya sami zanin cewa ayyukan mu na alkhairi ƴan uwa masu bibiya da ta sauraro wannan zai zama shine tambayar mu na ƙarshe
wanda daga shi zamu nan na da tabar manshirin mai tambayan yana cewa ko in ce suna cewa akan makalla kamar yanda shari'a ta nuna cewa wanda ya zama wannan kwanaki sun shiga ba zai yi yankan kumba ba zai aski ba da sauransu shin shi da zai layya shi kade ne ba zai ba koko ya shafa iyalan shi
to rajihin kauli ne shi kade ne abin ya shafa sai dai idan ya siyo wa iyalan nasa kowa da ragonsa domin hadisin cewa hadisi na na Ummu Salama wajen Muslim إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحيه فلا يمسن قوة وترواية فلا يأخذن من أظافره ولا أشعاره شيئا إذا نقوم تا ذي الحجة تشجع هم أدين كويني في أرادة وعلى من مسنا قلاد لفظ أدين كويني في ذي إلي وإننا نونا إرادة با ونبي ما إرادة إرادة تاكتش kamar yadda yake a mabahasi na aqida dan adam yana da iradarsa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ita mai iyaka wani nufi zai yi wannan irada ce shar'iyya a shar'ance nufin zai yi to kada ya taba wani abu na gashinsa ko kuma kumbarsa akwai ruwa wanda ba a cin sai muslim ba wanda suka zo da wajirji fatarsa hadda fata hadda mutum yana da dabi'ar yanke wani abu na fatar jikin shi kayan wani abu wannan mutum shi ake magana a kai idda mazhabin malikiya kamar masu shugo na muktasar dajin habbar da ilish dukkanin su sun ambaci cewa hadda iyalan shi amma dai ba dalili gaskiya mai karfi dangannin da malamai suka kan cewa banda su shi kada ya shafa shi ne abarin jayarwa ta kaice dai shi kadai kawai abin ya shafa idan in kowa kuma da rawan shi a cikin su kuma za su laifi amma abinda za su ishtiraki a ciki na lada to ko sun ishtarayya ne a lada amma banda abin da ya shafi wannan hukunce Allahu a'lam
Allah ya saka to kuma idan muka dauki rancen da ba wannan ba to zai wahalar da mu da yawa kaga wannan bayani da malai ya kawo shine bayani rajihi mafi inganci to idan ka ce a'a hadda iyalansa kamar da wadansu yan tsararrun malaman suke sani to Annabi sallallahu alaihi lokacin da yazo layya guda faguna biyu yayinka yace wannan nawa ne wannan kuma anni wa al'ummati kuma ta bako da shi a'a yace wannan da ya riga ya zo ya wuce to amma Annabi sallallahu alaihi yayi ma al'umman shi layya kuma a wannan shekaran ba a ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kowane sahabi da dai niyyar yin layya da kansa cewa jama'a na farka na daura mana niyyar layya ba da haka kowane sahabi wanda bai sai dabban shi ba ya ji ya ci gaba da harkokin sa ne yau da kullum amma dai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi ne ke da iradar kamar yadda malai ya kawo to shi ne ya kani daga wannan al'amarin to da haka in ka ce yanzu in ka tsira guji iyayen gidanka da iyalanka ba wanda zai aski ba wanda zai kaza to wannan zai kasance akwai nau'in haraj a cikin addini kuma ma da ala alaikum fi din min harajin illa ta ajikum ibrahim wallahu ta'ala ala
Allah ya saka da alkhairi
bisa ga waɗannan gamsassun amsoshi da muka ji daga wajen manyan malaman mu Allah ya saka da alkhairi ga rayuwa da dukiya da iyalai albarka yan uwa masu bibiya da sauraro waɗanda muke tare da su a wannan cibiya mai albarka anan muke sulanta karkarewan wannan zama kuma kamar yadda na ce shi ne zama na ɗaya insha Allahu sai kuma ranar Laraba shi ne za mu zama na biyu tare da su ma bakin malaman namu godiya ta musamman godiya ga Allah madaukin sarki da Allah madaukin sarki ya kaddara gabatar da wannan program din daga farko har zuwa ƙarshe muna godiya ga Allah muna roƙon Allah madaukin sarki kuma ya karba mana sanya mana shi a cikin mizanin cewon mu ayyukan mu na alkhairi sannan na biyu godiya ga cibiyar mu Awta bin Abi Sufyan wanda yake so suke shirya wannan shiri a dukkanin gaba da lokaci da dama irin wannan Allah ya saka musu da alkhairi ya kuma karfafa mu ya sa mana ya sa ya karba mana ina kebance jinjina da godiya ga shi daraktan ita wannan cibiya Imam Hassan ya Musa wanda yake kusan shi ne na iya cewa cibi da gadan baya na shi tafi da wannan cibiya Allah ya saka mishi da alkhairi da sauran waɗanda suke bibiyan ko suke taimaka ma cibiyan da nufin gudanar da abin da kake shiryawa. Sannan godiya ta uku ga babban malaminmu Sheikh Bashir Lawal Muhammad, wanda malam muna godiya ta bangare guda biyu. Godiya na farko da muka zo da neman bukatan tarayya a wannan gaba ko a wannan shiri kuma malam ya amsa kai tsaye da kuma ba mu dama, sannan kuma ya amsa cewa shi zai karbi wannan shiri a markazin shi, kuma gashi an zo an gabatar tare da girmamawa da dukkanin fifito na alkhairi da muka samu. Malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi, Allah madaukin sarki ya ƙara jagoranci ya kuma karba ibadu. Sannan godiya ta musamman har yanzu ga babban malamin mu wanda shi dama namu ne mun dauko shi tun daga gari kuma za mu koma da shi insha Allahu a tashaki Abubakar Juma da Gidado. Malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Malam yana ɗaya daga cikin jagorori da iyaye na wannan cibiyan, wanda dukkanin ayyukan alkhairan da muka kira su to za su zo su ba da kawunan su da dukiyan su da shawararin su da duk abin da suke da shi. Allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi. Sai kuma godiya ta musamman ga su masu dauke-dauke na alkhairi, wato tun daga fejin wannan cibiya da kuma fejin malam gashi take tare da mu Sheikh Bashir Lawal Muhammad da kuma sauran ƴan uwa na ɗaliban ilimi waɗanda muka zo da nufin mu gintse su da abin da suka zo gida na karatu. Muna godiya da bibiya da sauraro, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sannan kuma da dukkanin masu bibiyan wannan shafi a duk inda suke, muna jinjina da godiya Allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi ya sa mu tarayya cikin lada. Insha Allah in Allah madaukin sarki ya raya mu zuwa ranar Laraba 8 ga wata kenan, akwai zama na biyu wanda shi ma muna tare da malaman mu guda biyu, Dr. Kabir Abubakar Asgar wanda yake shi ne malami na farko, sai kuma malami na biyu Dr. Shu'aibu Rabi'u daga cikin garin Laraba, wanda shi ma za a yi wannan zaman ranar Laraba kamar yadda na ce shi ma karfe 4 da rabi na yamma kenan a masallacin An-Nur da ke bakin fadama cikin garin Zaria insha Allah. Kuma ga tambayoyi kusan yanzu na aka turo min da wasu tambayoyi masu muhimmanci, amma dai sun shafi wancan program din ne, wanda yake insha Allah a ci gaba da bibiyan mu domin bibiyan ko sauraron sauran tambayoyi da za su zo a wannan kafa da kuma amsoshin da malamai za su bada. Daga nan wannan gaban nake tattara tabar manshirin da yi mana fatan alkhairi da karanta mana kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.